Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da daren wannan rana. Ta fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare yau Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za a ji yadda bunƙasar ilimi ya kawo sauki wajen maganin cizon macizai. Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan a ci gaba da wato albarkacin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen muryar Amurka za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa a game da shirye-shiryen da suka fi ɗaukan hankalinsu. Kamar kowace ranar Talata a wannan lokaci muna tafa da rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsani ya haɗa mana akan yadda masu ruwa da tafiya arewacin Najeriya suke ci gaba da tattauna hanyoyin da za su shawo kan matsalolin tsaron da suka yi wa yankin arewacin ƙasar Kacuku. Sai kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma fa duk waɗannan sai bayan an sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Iran ta kaddamar da hare-hare yau Talata a kasar Pakistan inda ta auna abinda ta kira sansanoni mayakan Ja'ish al-Adl. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Iran IRNA ya ce an yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuka wajen kai harin wanda nan take kasar Pakistan bata tabbatar ba. Ja'ish al-Adl dai wata kungiya ta sunni ce wadda ta fi gudanar da harkokinta a yankunan kan iyaka na kasar ta Pakistan mai makaman nukiliya. Da daren jiya Litinin, Iran ta cilla makami mai linzami zuwa kasar Iraki kan abin da ta kira wata hedkwatar harkokin leƙen asirin Isra'ila wadda ke daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a birnin Irbi, inda nan ne hedkwatar yankin Urdawa ko Kurdistan na arewacin Iraki mai ƙware-ƙwaryar 'yancin cin gashin kai da kuma wani wuri mai nasaba da ISIS a ƙasar Siriya. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na ƙoƙarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya yi kiran da a kuskure kundin tsarin mulkin ƙasar don ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dandandan. A yayin wani jawabi jiya Litini a gaban majalisar ƙoli ta jama'a wadda ita ce majalisar jeka na yika ta Koriya ta Arewar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewar, Kim ya kuma ce ya kamata kundin tsarin mulkin ya tanaji shirin abin da ya kira mamayewa, kassarawa da kuma sake kwace Koriya ta Kudu muddin dai yaki ya sake barkewa tsakanin manyan kishiyoyin junan. Isra'ila yau Talata ta ce ta kai har-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin Gaza kwana guda bayan da ministan harkokin tsaron ƙasar ya ce zazzafan yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusa zuwa ƙarshe. Ministan tsaron na Isra'ila ya ce an auna mayaka da har-haren jiragen sama a arewacin Shati da kuma Khan Yunis. Sojojin Isra'ila sun hallaka goma mayaka kuma sun gano wurare wajen ɗari da ake akoko aka girke rokoki a cewar rundunar sojan. Wani harin kuma da aka kai ta sama da daddare ya auna wani wurin kaddamar da makaman tarwatsa tankokin yaƙi a kudancin Lebanon. Na baya-bayan nan a fafatawar da ake yi kan iyaka, al'amarin da ya daɗa kawo fargaba game da yiwuwar yaɗuwar tashin hankali a yankin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar China ta yi sammacin jakadan kasar Philippines yau Talata don bayyana bacin ranta a hukumance saboda sakon taya murna da shugaba Ferdinand Marcos Karami ya tura ma sabon shugaban Taiwan. A wani sako ta kafar X wanda shugaba Marcos ya aika ma Lai Ching-te ɗan takarar jam'iyyar DPP mai mulkin Taiwan ya taya shi murna saboda zabensa da aka yi ranar Asabar, sannan ya ce yana hankuran kulla dangantaka ta ƙudda ƙudda shi. dama jam'iyyar ta DPP ta dade tana zama mai goyen bayan yancin kan Taiwan, tana mai yin watsi da ikirarin China ta zama mamallakiyar tsibirin na Taiwan. A ƙarshe, Prime Minister Australia Anthony Albanese ya tabbatar cewa ƙasarsa na goyen bayan hare-haren da Amurka da Burtaniya ke kaiwa kan ƴan Houthi na Yemen masu samun goyen bayan Iran. Kungiyar ƴan tawayen dai ta yi ta kai hare-hare kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Al-Ahmar. Amurka na kai hare-hare kan ƴan tawayen na Houthi ne a matsayin martanin hare-haren da suke kaiwa ta amfani da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami a kan jiragen ruwa a tekun na Bahar Al-Ahmar, mai wata muhimmiyar mashigar ruwa da jiragen ruwa ke amfani da shi. Prime Minister Albanese ya ce, "Mun kai irin ɗaukin da ake buƙata, muna kuma da kayan bayar da gudunmawa a headquarter da ke Bahrain. A kullum muna bayar da wato bayanan da suka dace, kuma mukan ɗau duk wani mataki don kare muradin ƙasar Australia, kuma har ya zuwa yanzu wannan ne makasudin goyen bayan da muke bayarwa."
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda bincike ke nuni da cewa a ƙasar a bara mutane fiye da 2,700 ne macizai suka sare su, kamar yadda rahoton cibiyar magani da binciken sarin macizai da ke garin Kaltungo a jihar na Gombe ya ta bayar. Wannan na nuni da cewar akalla a kowace rana mutane 7-8 ne ke gamuwa da sarin macizai. Abdul Wahad Muhammad, gare ka.
Bincike na nuni da cewa sarin macizan ya fi kamari a jihohi 12 a Najeriya da suka hada jihar Gombe, Plateau, Adamawa, Bauchi da jihar Borno. Sauran su ne jihohin Nasarawa, Enugu, jihar Kogi da Kebbi, Oyo, sai jihar Benue da kuma Taraba. Jicewar kwararru kan sarin macizai, an fi samun yawaitar sarin macizai din ne a lokacin da ake sharan gona da kuma lokacin da ake girbi. Dr. Nicholas Amani Hamman shi ne shugaban asibitin ba da magani kuma binciken cizon macizai, ya ba da jadawalin sarin macizai a shekarar da ya gabata.
Kamar shekarar da ya wuce fiye da 2,700 aka gani a cikin wannan asibitin. Sashe na kimiyya za ka ce a rana ana samun mutane 7-8 da harbin maciji din. Sannan zai ba ka mamaki ka sani akan cewa a cikin kwarewa da wannan asibiti ta yi, a cikin mutane 2,790 da wani abu da aka gan su shekaran da ya wuce, mutane 31 suka rasu. Alama ce akan cewa wanda suke mutuwa babu yawa an danganta su da wanda suke zuwa asibiti. Sannan yawanci wayannan kuma wanda suka zo da litini.
Na kuma tambaye Dr. Nicholas Amani ko me zai ce ga masu son yin amfani da magungunan gargajiya wajen yin maganin dabin maciji.
Kwanakin baya akwai waɗansu da biyu wanda suka yi maganin maciji wanda aka kwantar da su a asibitin nan. Ɗaya ya rasu, ɗaya da taimakon Allah ya samu sauki. Harka na yi ta harbin maciji harka ne da dafi, ba harka ne na subu ko wani abu ba. Abu ne wanda is clear an harbe ka ne maciji ya saki sinadari, ya shiga jikinka, ya je ya maka barna. Me yake bukata? Ana bukatar abun da zai tare wancan sinadarin ne, ba abun da za a shafa ko abun da za a sha ba. Muna ganewa. To saboda haka mukan ba da shawara idan maciji ya harbe ka, ka garzaya ka zo asibiti da wuri-wuri. Sannan mukan so mutum kare ɗaure wuri din. A da lokacin ko ni ma ina tunanin cewa maciji ya harbe ka sai ka ɗaure wuri din. Amma harka na ilimi ya bude mu ido kuma mun gani very clearly akan cewa idan ka ɗaure wurin nan ya fi yawa.
Na leƙa cikin ɗakin mutanen da macizai suka sare su da suke kwance a asibitin don samun magani ga abin da suke gani.
Sunana Umar Ahmad daga Taraba. Na taka shi ban san lokacin na taka shi ba. Kawai dai shi ne kawai na nan kara kawai. Wallahi a ban gida ne.
Ya kake ci yanzu?
Eh gaskiya ina samun kulawa daidai da yake ake bukata. Da za a dube ka safiya, dare, rana, godiya na ina jingina wa gwamna ino ya haya da kuma mai martaba sarkin Kaltungo.
Sunana dai Shefu Shagari daga Bauchi. Allah wannan mashigi da zuma muke sha ya same ni, gaskiya mun samu tallafi sosai daga asibiti ka.
To daga bisani ne kuma Dr. Habu Dahiru, kwamishinan ayyukan lafiya a jihar Gombe, ya yi bayani a hukumance kan batun.
Muna so we invite more partners kuma we engaging universities a Nigeria. Kamar yanzu biyu ke suna zuwa mana research daman irin yaran da suke yin master's PhD a environmentology suna zuwa su samu data su tafi. Haka kuma ABU Zaria, haka kuma to yanzu Gombe State University. In fact that muna da pharmacy department. Ko kwanan bayan nan ma na I went to the Minister of Health. Hamaya ba mu dan antisynovirus din kadan sannan North East Development Commission su ma suka ba mu. So kuma ka san cewa wannan center din is not caring for only Gombe State. To North East and even ha daga Chad ha daga Cameroon duk ana kawo cases.
Kwamishinan ayyukan lafiya Dr. Habu Dahiru kenan da bayani game da shirin inganta matsayin asibitin magani da kuma bincike kan macizai da ke garin Kaltungo. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To albarkacin murnar cika shekaru 45 da fara yada shirye-shiryen muryar Amurka ga abin da wasu masu saurare ke cewa a game da shirye-shiryen da suka fi daukan hankalinsu.
Sunana Anas Muhammad ne dan asalin garin Turba ne karamin hukumar Isaloha Gamman jihar Sokoto a tarayyar Najeriya kuma mazaunin Kogi State. Gaskiya daga cikin shirye-shiryen da ya fi daukar hankali na a BOY Hausa irin shirin na matafiya a dawo lafiya. Gaskiya wannan shirin ya dauka hankali na sosai kuma na dauka darasi a ciki. Duba da kafin in zama dan kasuwa nayi harkan mota nayi tukawa hakan ya sa na dauka darasi wajen ba wasa da rayuwa da kuma sanin mutuncin mutanen da ka dauka a mota da kuma kai mutuncin rayuwar taka gaba daya. Gaskiya na dauka darasi akan wannan kuma ina kira ga yan uwa direbobi da kowannen mutane masu suki akan hanya da su san rayuwa fata da muhimmanci kuma in ta tafi ta tafi ba abu ne da za a yi dawa da shi ba. Muna muku fata alkhairi akan wannan biki na cika shekaru 45. Allah shi kara muku albarka kuma ya kara muku nasara kuma muna alfahari da ku gaskiya saboda harshen Hausa yanzu ba wai anan ba a Afrika kusan kasashe da yawa a duniya babu inda ba a jin ku kuma mu muna bibiyan ku gaskiya dan ina ga tun 1998 nake sauraron biyo Hausa. Na fara abun kamar nagara daga mahaifina ne naga yanayi har yanzu abun ya zama manhaja a wayar salula muke yi babu wahala ba bata lokaci gaskiya mun gode muna muku fatan alkhairi.
Sunana Alhaji Muhammad Alkali daga jihar Nasarawa lafiyan bare-bare. Ni ina sauran la shirye-shirye na biyuwe sama da shekara 35 yanzu kuma bisa karin tarihi abubuwan da nake ji a biyuwe a Bosa ba America yana ilmantar da ni kuma yana fahimtar da ni kan cewa hanya kaza da lura kaza yake faruwa gu kaza kuma wannan abun ya taimake ni sosai ya taimake mutane sosai kuma mutane muke tare da su duk ya taimake kowa da kowa
musamman wani shiri ne kake ganin kamar yake baka sha'awa a VOA tun daga lokacin da ka fara sauraro har yanzu
shirin babban shiri ne nake ji a wannan lokacin shine wannan shirin na yan kasuwa saboda ni kasuwa kai mata dole saboda kasuwa ta haife ni kakana ya sarkin kasuwa baba na ya sarkin kasuwa ni kuma yau na sarkin kasuwa wannan shirin shi nake bi kasuwa kai muke dole sannan kuma sai akwai wani shiri wanda ake yi dan ra'ayi ko a ce tsakanin wasa tsakanin bare-bare da Fulani tsakanin Katsinawa da Nufawa yauwa wayan abubuwa duk nake ina jin su.
Sunana Gambo Muhammad Adam daga Jos ina kuma cikin garin Jos da zama ina sauraron BOA Hausa musamman sashin Hausa tsawon shekara 32 cikin shirye-shirye da BOA take gudanarwa nke jin daɗi musamman irin tabakin karatu musamman bangaren kasuwanci to wannan abubuwa guda biyu suna buge ni.
To wani tasiri yayi a rayuwanka?
Gaskiya BOA Hausa yayi tasiri a rayuwana musamman banda yanzu ma da aka shiga shiri na waya musamman da bana iya barin gida sai na tsaya karfe 6 tayi na bude BOA sashin Hausa na ji labarai saboda ni ban yi karatu mai zurfi ba bangaren boko amma BOA Hausa na samu karuwa musamman al'amarin cuɗayya na zaman duniya ko iya haka aka tsaya na samu iya zama da jama'a kala daban-daban masu addinai daban-daban da yarurruka daban-daban dalilin BOA.
Assalamu alaikum. Sunana Director Abuwa Meleda dake cikin sabuwar kasuwar lafiyan bare-bare. Advice na kungiyar murya Nasara ta jihar Nasara mai haɗin kai al'umma daya. A gaskiya na kai shekara 20 ina sararan BOA Hausa. A gaskiya shirye-shiryen da nake sararo a BOA Hausa masu muhimmanci. Musamman akwai shirin a bari ya huce yake kawo rabon wani wanda lokacin Halima Jibril suke sauraro kafin ma a kai ga yanzu wanda ko da yaushe ranar da za a yi wannan shirin in ba na samu na saurare shi ba na jin daɗi ba. Haka yake akwai shirin na kiwon lafiya wanda Dr. Ladam yake jagoranta a wannan lokacin. Har ga haka zalika gaskiya wannan shirin shiri ne mai mahimmanci sosai wanda in ka duba bangaren kiwon lafiya ne wanda idan ana fahimtar da mutane ciwo kaza ga maganin kaza ciwo kaza ga inda ya kamata mutane su dinga kulawa da yanayin da gudanar da rayuwarsu. To kaga shiri a bari ya huce nan shiri ne wanda musamman ko mai hawan jini yake sararin wannan shirin zaka gani insha Allah hawan jinin sa ya sauko kasa saboda shiri ne mai mahimmanci wanda yake kunshi da burkuncin haka a dinga yi ana dariya. To a gaskiya BOA Hausa gaskiya wannan gidan rediyon babu da zamu ce sai mu ce Allah ya saka miki da alkhairi domin bangaren rediyo ni babu da nace san ce alhamdulillah domin yanda nake kungiyar muryar Nasara kungiya ce wanda ta kafa karkashin gwamnatin jihar Nasarawa ta bangaren gidajen rediyo wanda muke zuwa arewancin Najeriya nan ba state din da ba ma zuwa mu yi taro da in majalisun gwamnoni kuma ta bangaren rediyo. To kaga babu da zamu iya cewa sai mu ce alhamdulillah.
Tuwa gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai rahoto na musamman akan taron masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren warware matsalolin tsaro a arewacin Najeriya.
Masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro na ci gaba da tattaunawa wajen shawo kan matsalar rashin tsaron da ya shafi sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ta fuskanci matsalar hare-haren 'yan bindigar masu satar mutane domin neman kuɗin fansa tun daga shekara ta 2017 har ya zuwa wannan lokaci. A wani rahoto da hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta fitar a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata ya nuna cewa sama da garuruwa 335 mutanen su suka bar su saboda matsalar 'yan fashin dajin a kananan hukumomi 14 da ke cikin jihar Niger. Kananan hukumomin kuma galibin su suna iyaka da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi har ma da wani sashi na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko da yake dai ya zuwa hada wannan rahoto bayanan da muryar Amurka ta tattaro ya nuna cewa an samu saukin kai waɗannan hare-haren 'yan fashin daji a waɗannan kananan hukumomi. A wani babban taron da aka gudanar a ƙarshen makon nan da ya gabata a masarautar Kwantagora, ɗaya daga cikin yankin da ya sha ukubar waɗannan 'yan fashin dajin, mahalarta taron dai sun tattauna sahihan hanyoyin da za a bi da za su taimaka wajen ƙara shawo kan matsalar rashin tsaron da ta addabi al'umma. Honorable Abbas Kasuwar Garba shine shugaban karamar hukumar Mariga ya yi bayanin yadda waɗannan 'yan ta'addan dajin suka riƙa tarwatsa garuruwa a karamar hukumar tashi.
Daga waɗannan jihohi suke shigowa wanda asali babu su a zaune a cikin ƙaramar hukumar Mariga sai dai su zo su addabi mutanenmu su koma waɗannan wurare da suke zaune wanda ta ƙaramar hukuma na ne Mariga za su iya in sun wuce mutane na za su shiga irin Kwantagora, Rijau, Mashegu har su ƙulla zuwa ainihin Bargu wanda alhamdulillahi wannan taro da aka yi an tattauna ne musamman akan yadda za a yi a samu a dakile wannan matsaloli da suke addaban waɗannan kananan hukumomi.
Farfesa Bashir Dallami Sarkin Daji na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro. ya ce dole ne fa sai hukumomi sun taimaka wajen kula da matasa kamar yadda ya kamata kafin a samu saukin wannan matsala.
To kamar yadda nace da lokacin da nake presentation nawa, harkan insecurity dai abu ne mai yawa, magana gaskiya yana da faɗi. Duk inda ka diba mun ci gaba da maganan shi daga nan har zuwa safe ba za a kare ba. To amma a ciki duk da yana da yawa sai mu duba wani ne ya fi damuwar mu. Ni ana wa shawara ganin nika mafi yawanci don wasu abubuwan da ke kawo insecurity abu ne guda amma yana da ƴaƴa kaman goma. Ina sa ran idan shugabannin mu na siyasa da gwamnati aka fuskanci abin da ya kamata, aka bibi matasan nan ana musu abin da ya dace, insha Allah za a samu sauki. Domin in ka duba statistics a cikin mutum 100 za ka samu matasa wajen kashi 80 suke wannan aiki. Wasu kuma a cikin su za ka samu ga su da ilimin sun yi boko sun yi komai amma ka tambaye su dalilin yin wannan abu sai su wadi maka rashin abin yi da sauran su. So ina jawo hankali idan gwamnati ta yi abin da ya dace sannan ƴan siyasa kuma su kama abin da ya dace particularly akan matasan, insha Allah za a samu sauki.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun tofa albarkacin bakin su.
Malam Aliyu Muhammad sunana ke shugaba Zosi Progressive Forum. To abin da ya jawo hankalinmu a gaskiya shine yanayin yanda abin na ishu na rashin tsaro ke ta dauka kullu yana daukan wani sabon salo da kuma kokarin da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma. Sai mun ga cewa to tunda ana da wani zarge-zarge wasu na ganin yanzu ma da ake zargin Hilani ba Hilani kawai bane. Yanzu da ake zargin bakin haure ba su bane, yanzu maganar rashin tsaro har ya zama dirbi cikin mu dan uwan mu da muke zama, saboda ya zama sana'a business. To shine muka ce abinda zamu yi shine a samu holistic approach domin ne mu amma da farkotan mu zo mu zauna mu tattauna mu ga meye mai ta
kanci masu wannan ababe din asu sai sun shashaye. To a dakin halin da ake shigo da wannan ababe din ma ban ma kawo abin da kwayoyin nan shike kara latar da mutane da yara, sannan kuma aiki shi ma da muhimmanci a tabbatar da aiki ba an ce dole sai mutum ya aikin gwamnati ba, amma gwamnati ta tabbatar da an samu wani waje wanda za a jawo mutane samu abin yi, samu zama da zaman kansu suna aiki ba tare sun je aiki gwamnati ba. Wannan ma haƙƙi ne na gwamnati ta yi wannan abuwa don me ta jawo hanyoyin da masana za su zo a samu wurare daban-daban suna yi. Shin ma kaman jihar Niger ko aikin noma, ina ganin in dai aka sa yara ko da mutum ya digiri ne ni sa abinda noma yake aiwawa duk za a shede ya kamata aka ba su abin tallafi da ya kamata kuma aka sa ido na tabbatar da zuwa ga wannan ga duk wannan su za su masu kudi masu arziki duk abin da yake ko a kasashen waje da suka ci gaba.
Sunana Isa Alhaji Dauda Shagunu. Yawayawan local government da muke da su sun zama affected musamman Mashegu Mariga wushi ma ba bata baya ba haka ma Barugu kamar in ka diba Mashegu wa ne kaman Kiji Gwaji Fage Mule Citeku Ibi Mazakuka Angwan Zabarmawa Sahorani Matani Dutsen Magaji Tungan Magaji Ragada da sauransu. Har yanzu wasu daga cikin su basu dawo tungajin su ba, wurare sun zama kango haka Mariga.
A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa kashi 2 daga cikin 3 na yawan mutane kimanin 18,000 da ƴan bindigar suka tarwatsa sun koma garuruwansu. To amma mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu a wani jawabi da ya gabatar a lokacin taron ƴan kabilar Dukkawa na ƙarshen shekara a garin Rijau ya ce har ya zuwa wannan lokaci yankin yana baya a kan lamarin tsaron, saboda haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa hukumomi.
Har yanzu nan dai muke a baya a harkar tsaro, ya kamata mu tashi tsaye mu yi duk abin da ya kamata mu ga mun taimaka wa shugabanninmu da abin da za mu iya ko wurin kawo rahoto ko wurin taimako na kai da kai domin a tabbatar an kai ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda. Domin idan ba ƴan ta'adda ga muka kai ƙarshe ba, to ba za mu samu zaman lafiya ba har mu samu ci gaban yankinmu.
Shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Shehu S. Fawa da ya wakilci gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago a wannan taron ya ce ya zama dole su ci gaba da haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin samun nasara akan wannan al'amari.
Ba wani shugaba da zai zo ba don yayi gara ba, kuma ita kamar yadda kowa yake faɗa haka yake, ba wata gwamnati za ta iya ɗaukan aiki ta ba kowane. A irin wannan dai taro, idan kowane gunduma za su riƙe al'ummarsu su dubi abin da ya dame su, ita gwamnati shirye take ta shigo da abin da ya dace domin ta samu sauƙi kowanne za ta shigo ta cimma wannan al'umma. Ba wani abin da muke taɓa da shi irin hili, Allah ya albarkace mu da hilin noma kuma da albarkatun noma ta daban-daban. Wanda yake kuma kasan mu tana da albarka da yawa, wanda yake kuma alhamdulillah mai girma gona ma ya koma gona manomi, wanda yake kuma wannan slogan nashi ya nuna kowa ya koma yin noma. To kuma insha Allah muna nan muna bakin kokarin mu, wani ba noman ya saba ba, amma ganin noman da mai girma gona karan kai shi kira kan shi manomi ya sa akwai lahiri cikin sa. To kuma akwai shirye-shirye da aka yi na musamman, wanda yake kuma gwamnati za ta gabatar da shi nan ba da dadewa, kuma za a hwani da mu kananan hukumomi ne, kuma muna nan muna wannan shirye-shiryen.
Matsalar rashin tsaron dai ya yi matuƙar kawo kuma baya sosai ta fuskar samar da abinci a sakamakon yadda waɗannan 'yan fashin dajin suka hana mutanen karkara yin noma kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari. To kada a sha'afa, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Za mu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na African Cup Nation 2023 da ke wakana yanzu haka kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. A dazu-dazun nan Burkina Faso ta lailaye Mauritania da ci ɗaya mai ban haushi, haka an buga tsakanin Tunisia da Namibia. A daidai wannan lokacin ana can ana kara tsakanin kasar Mali da Afirka ta Kudu. Duk dai a wasannin na kwallon kafa a yau ne kungiyar kwallon kafa ta kasar Italia AS Roma ta bada sanarwar korar Jose Mourinho daga muƙamin kocin wannan kungiyar saboda kasa kawo sakamako kyakkyawa a kakar bana ta Serie A ta kwallon kafa ta wannan shekara. AS Roma bata bata lokaci ba wajen sanar da sunan wanda zai canji je number 1, kuma tsohon dan kungiyar kwallon kafar na AS Roma din ne De Rossi. Jose Mourinho ya share shekaru 3 a AS Roma ta kasar Italia, inda ya lashe kofin UEFA Conference tare da kungiyar, abinda ya kai Jose Mourinho a matsayin na daya ɗaya tilo a duniya kocin kwallon kafa da lashe ko wani kofin kwallon kafa na club na kasashen Turai. A bikin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA The Best a birnin London na wannan shekara ta bana, da ke karrama 'yan wasan kwallon kafa na shekara da ta gabata da yawa kana a daren jiya, ya karrama Lionel Messi a matsayin mafi cincinta gaban Erling Haaland da Kylian Mbappe. Bangaren mata kuwa Aitana Bonmatí ce da ke buga din FC Barcelona ta kasar Spain ko Spain ta sarbe wannan kambe shekar ta gabata. Ita ko kocin mata ta kasar Birtaniya ko kuma kasar Ingila ya kasar Holland cewa da Sarina Wegman ta kara taba hannu a yau Talata na ci gaba da horar da Three Lions na mata na Ingila har zuwa shekara 2027. A da shekara 2021 ne Sarina ta karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Birtaniya, inda ta kai kungiyar a nasarar lashe ko kofin Turai na kwallon kafa na mata a shekara ta 2022, kamin ta kai kungiyar a karawar karshe ta kofin duniya na mata na kwallon kafa da yawa kana a shekara ta gabata Australia. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Akai da na Kwanne, kafin mu sallama da ku, yanzu ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma fa a takaice.
To a takaicen, Iran ta kaddamar da harahare yau Talata a kasar Pakistan, inda ta auna abinda ta kira sansanonin mayakan Ja'ish al-Adl. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Iran IRNA ya ce an yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuka wajen kai harin, wanda nan take kasar Pakistan bata tabbatar ba. Da daren jiya, Iran ta cilla makami mai linzami zuwa kasar Iraki kan abinda ta kira wata hedkwatar harkokin leken asirin Isra'ila, wadda ke daura da karamin ofishin jakadancin Amurka a birnin Irbi, inda nan ne hedkwatar yankin Kurdawa ko Kurdistan na arewacin Iraki mai kware-kwarewar yancin cin gashin kai, da kuma wani wurin na wato mai nasaba da ISIS a kasar Siriya. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin saki haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya yi kiran da a kuskure kundin tsarin mulkin kasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta daya kuma ta dindindin.
To masu sauraro, a nan ne kuma zamu nada tabarmar shirye-shirye mu na yinin yau Talata, sai kuma zuwa gobe da safon ku misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A ji wasu abokan aiki mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni da Salenge Mekonen da kuma wanda ya sada mu da ku, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta kai.